To jama'a barkanku da asuba barka da zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a mitoci 25 da mita 31 da ko mita 60 a Niger a gidan rediyon tashar mu ta biyu a Africa da Kenya mu kan mita 102.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Sarauniya da Noma da Dalol da Niya a Bulin Kwani ha kuma ana samu ko sha voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a ta da fatan kun tashi lafiya Ali Mustafa Sokoto ta da jama'a like tarbin ku ga shirmu na wannan rana ga kanin labari.
Masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa tattalin arzikin kasashen Afrika za su dan farfado a shekara ta 2017 amma fa sai kasashen sun ƙara zagi dantse. Prime Minister Japan ya yi wa Amurka ta'aziyar mutuwar Amerika fiye da 1,000 a lokacin da ƙasarsa ta kawo hari Hawaii shekaru 75 da suka shige. Ƙasar Rasha kuma ta ce shawarar da Amurka ta yanke na baiwa 'yan tawayen Siriya taimakon makamai zai sa mayakan ƙasar Rasha ɗin fuskantar barazana.
To ba ku gama shan labarin baki ɗaya za ku ji yadda wasu 'yan Boko Haram suka mika kawunan su ga hukuma a Niger.
Lacin ina jan cikin Boko Haram da shakan Boko Haram ne ke yanzu abin da muke so da to gwamnati da kawai ta yaya mana dai.
To a Najeriya kuma za mu ji shirin da gwamnatin jihar Sokoto take na morewa sabon ma'adinin da ta samu a ƙarƙashin ƙasa. Sannan masana a Niger za su yi tsokaci game da shirin ƙasashen Afirka ta yamma na cire shugaba Yahaya Jammeh na Gambiya da ƙarfin soja.
Ka aje gauga nan da ahinawa.
In ka ɗauki ƙasashe kamar Najeriya, kamar irin su Jamhuriyar Niger, irin su Burkina Faso, irin su Cote d'Ivoire, ba ni tsammanin wannan ƙasashen suna da cikakken shiri na zuwa su fada ma wannan ƙasar.
To ko bayan wannan muna da shirin demokuraɗiyya a yau amma duka sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga labaran. Kamar yadda aka yi hasashe shekara ta 2016 ta sa tattalin arzikin ƙasashen Afrika ɗanɗanawa. Giggan ƙasashe Najeriya da Afrika ta Kudu sun yi fama da matsalar koma da tattalin arziki, yayin da su ma wasu ƙasashe suka ɗanɗana saboda faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. Masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa ƙasashen Afrika da dama za su ɗan farfado a shekara ta 2017, to amma akwai bukata ga ƙasashen Afrika da dama da su ƙara zagi dantse. Najeriya ta yi fama da hauhawar farashin kayayyaki wanda rabon da ta ga haka tun shekaru 11 da suka shige, sai kuma Afrika ta Kudu da ta samu ƙaruwar zaman ɗarɗar a saboda abin fallasar da ta shafi shugaba Jacob Zuma na ƙasar. Kuma da tattalin arziki ta taka rawa ga kayan da shugaban Ghana John Dramani ya sha a zaben shugaban ƙasar da aka yi, to amma kuma masana suna hasashen cewa idan Allah ya yarda a shekara ta 2017 za a ga ingantuwar al'amura.
Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe ya nuna alhini a lokacin da ya yi wa Amurka ta'aziyar mutuwar fiye da mutane wato Amurka 1,400 lokacin da ƙasar tashi ta kai Pearl Harbor a Hawaii hari shekaru 75 da suka shige. Shi wannan harin ba zaton da Japan ta kawo dai a ranar 7 ga watan Disamba shekarar 1941 ya zama sanadin shiga Amurka a cikin yakin duniya na biyu. Prime Minister Japan din ya faɗa jiya Talata cewa kada mu sake maimaita irin wannan razana ta yaki. Ya ce a matsayinsa na Prime Minister Japan yana yi wa Amurka ta'aziyar waɗanda suka mutu. To sai dai Mr. Abe bai nemi gafara harin da ƙasar tashi ta kai Pearl Harbor ɗin ba. Prime Minister da ya tsaya kusa da shugaba Barack Obama na Amurka lokacin wani biki da aka yi a wani sansanin haɗin gwiwa da ke birnin Honolulu jihar Hawaii a jiya Talata.
Rasha ta ce sanar shawarar da Amurka ta yanke a kwanan nan na sassauta ƙayyade baiwa 'yan tawayen Siriya makamai mataki ne na tsokana da zai dagula wa muradun sojojin Rasha da wasu ƙasashe a Siriya. Jiya Talata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha Maria Zakharova ta caccaki canjin manufar. Tana mai faɗawa kamfanin dillancin labarun Reuters cewa an rubuta yiwuwar baiwa 'yan tawaye makamai cikin sabuwar dokar. Ta ce kai tsaye mayakan saman Rasha da sojojinta da kuma ofishin jakadancin Rasha a birnin Damascus za su fuskanci barazana, kuma akwai yiwuwar makaman za su faɗa hannun 'yan jihadi.
To muna ba ku labaran nan daga sashen wasan murya Amurka a Washington. To a yau Laraba nan idan Allah ya yarda, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gabatar da jawabi kan shirin samun zaman lafiya tsakanin Palestinawa da Isra'ila a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Gabatar da jawabin nashi ya zo ne daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila din ke da ɗan rauni, bayan da a ranar Juma'a gwamnatin Obama ta ƙauracewa jefa ƙuri'a a kan wani ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke Allahwa dai da tsugunar da Yahuda ‘yan kama wuri zauna a gabar yammacin kogin Jordan da kuma gabacin birnin Kudus. Jiya Talata mai magana da yawan ma’aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya yi watsi da ikirarin da Isra’ila ta yi cewa gwamnatin Obama ce ta sa aka gabatar da shi wancan ƙudurin, matakin da ya dagula haddaddiyar manufar kare Isra’ila da diflomanci. Ko da yake Amurka ta daɗe ba ta goyon bayan gina gidajen Yahuda a yankunan Palestina ɗin, to amma galibi ta kan yi amfani da kujeranta na naƙi a kwamitin sulhu domin ta kare Isra'ila. Ana cikin haka ne kuma aka ba da rahoton cewa a yau Laraba ɗin dai har ila yau ne jami'an Isra'ila suke shirin ba da amincewarsu na a gina ɗaruruwan gidajen Yahudawa ‘yan sharuri ka zauna a can gabacin birnin na Kudus da ta mamaye. Ɗaukan wannan matakin bujerewa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ne dai wato da ya shiga tarihi na kawo ƙarshen gina gidajen Yahudawa a yankunan da Isra'ila ta kwace daga ƙasashen Laraba makwabtanta a yakin da suka gwaza a 1967. Kamfanin dillancin labarin Isra'ila ɗin ya ba da labarin cewa yau Laraba wani kwamiti yake shiri ya ba da amincewar a gina gidajen Yahudawa ‘yan sharuri ka zauna 600 a zama wani ɓangare na sababbin gidaje 6,000 da Isra'ila ke niyyar ginawa.
Jiya Talata, kasashen Rasha da China da kuma Pakistan suka ba da kai ga gunagunan da kasar Pakistan Afghanistan ta yi, suka ba da sanarwa bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin Moscow cewa Afghanistan tana iya halarta tarurrukan da za a yi nan gaba akan barazanar 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS a kasar ta. Jama'a Afghanistan sun nuna rashin amincewarsu akan yadda ba a hadawa da jama'an kasar a tattaunawa da ake a Moscow babban birnin Rasha akan taɓarɓarewar matakan tsaro a Afghanistan. Haka kuma ƙasashen guda uku sun ce suna sha'awar shirya ko kuma ganin an yi shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da ƙungiyar Taliban. Bugu da ƙari, wata sanarwa ta ce mahalarta taron sun yarda za su ci gaba da yin yunkurin ganin ƙasar Afghanistan ɗin ta jagoranci shirin samun zaman lafiya da kuma sasantawa a ƙasar ta.
To, mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla. To, rahotonmu na farko kan wani gunguna 'yan Boko Haram ne da suka mika kansu ga hukuma a jamhuriyar Niger.
Ministan cikin gida ne Bazoum Mohammed ya kai ziyara a Difa a ranar jiya domin gani da idanu na 'yan Boko Haram 30 da suka mika wuya kuma da aka killace, wannan ko sanadiyar tarwatsa su da sojan Najeriya da ke tare da rakiyar sojojin karo-karo na kewayen tafkin Chadi suka yi daga dajin Sambisa. Ministan hirar da ya yi da mahukumta, soja da hukumomi na bariki da na gargajiya da ƙungiyoyi daban-daban na matasa ya umurce su da su karɓi dukkan wani ɗan Boko Haram da ya saranda, domin wannan zai ƙara taimakawa wajen samun zaman lafiya a wannan yanki na Difa da 'yan tada ƙarbayan suka haddaba a can baya, haka zalika da hana matasan sake fadawa cikin makamancin irin wannan tarkon. Daga cikin 'yan Boko Haram ɗin da suka yi saranda kuma suka mika wuya wa hukumomin jamhuriyar ta Nijar, ɗaya daga cikinsu ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
Lacin ina jan cikin Boko Haram da shakan Boko Haram ne ke tukun na bari na abubuwan da suke ne bai da kyau. Kamar mu ma yanda munyi zuwa ɗin, ina akwai wanda da fare sun zo, suna nan suna yawo ne muna jin labari kan tike na mudu, ma idan muka kawo kanmu kama haka ne muka zo kina. Yanzu abin da muke so dai to kawai dai gwamnati dai kawai ta yaya mana dai mu san abin da zai bamu dai wanda zai fita a cikin kokolon mutane tunani kuwa, sai kina mu yi abin da ci gaban mu a Nijar, sai mu hada kanmu sai mu yi abin.
A nasu ɓangaren 'ya'yan jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna farin cikinsu game da tarwatsawar da aka yi ma 'yan Boko Haram, wanda askaran Najeriya da ke tare da rakiyar sojojin karo-karo da ke kewaye da tafkin Chadi suka yi daga dajin Sambisa.
To, gaskiya alhamdulillahi, Allah shi ƙara kama ma duk wanda adda haɗin kai na Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wanga al'amari don wanga al'amari abubuwa na wanda dukkan musulmi ba manhuwar su addini ba abinda an manhuwar su dai su kokarin su tarwatsar da bayan Allah kai wanda bai bai ma lahin tsaye bai ma nazam ne ba ka zo ka iske wuri ka tada babu dalili
eh Abdullahi lalle mun ji dadin wanga al'amari da Allah ya bada iko da karfin gwiwa ta wanga shugaban kasa na Najeriya da ya taimaka kuma da wanda baya gare shi sojoji ya ba su himma da jama'a duka wanda tun ka bada goyon baya da kasashe makwabta gaba daya kamar Niger duk in ba ko ya shigo to a kiyaye da cewa fa shin wanga wani iri ya shigo mutane dan ga aikwance da kayan al'amari zakka kuma shi kar tuta mutane dan yanzu in an baro dajin Sambisa to wa cikin gari na suna zashi kuma matsaloli ga mutane kamar su yan Boko Haram irin tarwatsa da an kai musu yanzu ba su da makoma fa illa cikin gari to kuma cikin gari in ba a kiyaye ba kaga abin kuma zai zama wani tashi hankali gare mu
Idris Ahmad mun ji dadin da an ka tarwatsa su ba su ba labarin su yan Boko Haram kuma bayan wannan muna bisa ga addu'a ubangiji Allah ka kama mu shugabannin nan mu na Niger na Najeriya da makwabtan mu
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Najeriya ta girgiza
kakaf hanjiyar ta girgiza
duniya samsam ta girgiza
hanjiyar ta girgiza ta zamani ba Najeriya kadai ba
samsam mun yi babban rishi
babbako
to a gaishe ka Haruna to zamu saki koma Niger an jima kadan amma bari mu shiga Najeriya yanzu mu je jihar Sokoto mu je da zati da ma'adinin nan sabo da ta samu
wani bincike da gwamnatin jihar Sokoto ta gudanar tare da haɗin gwiwar wani kamfanin kasar China ta ce ta gano ma'adinin kwal mai yawan gaske dake jira a hakoshi domin samar da makamashi da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar da ma ƙasa baki daya wata sanarwa da kakakin gwamnatin jihar Imam ya fitar ta ce tuni da kamfanin siminti na Arewa dake Sokoto ya kuduri aniyar yin amfani da ma'adinin na kwal domin samar da makamashi mai karfin megawatt 40 da ake dasawa a kamfanin ma'adinin na kwal dai ƙari ne ga ma'adinai kusan 20 da bincike ya gano a jihar ta Sokoto da suka hada da zinare da kullin kura da bakin karfe da kuma sinadarin phosphate da ake takin zamani da shi da dai sauransu Bello Muhammad Gwaranyo shine kwamishinan ma'adinai da albarkatun kasa na jihar Sokoto
Alhamdulillahi jihar Sokoto jiha ce wadda Allah ya uwa ce ma albarkatun kasa da dama babu ko shakka wadannan albarkatun kasa a gwamnatin jihar Sokoto ta lashe takobin gano su a bankado su domin amfanin jama'a jihar Sokoto akwai hanyoyi da dama waɗanda jihar Sokoto za ta amfana wato ta hanyar kafa kamfanoni wannan shi zai bada ainihin damar samun ayyukan yi ga matasa sannan zai kawo kuɗin shiga ga gwamnatin jihar da kuma tarayya kamfanoni waɗanda ake iya kafawa a jihar Sokoto suna da yawa muna da yanzu kamfanin siminti banda wannan ana iya kafa kamfanin taki ana iya kafa kamfanin tangaram ana iya kafa kamfanin da zai iya samar da alum da sulfuric acid da yin POP da penti da tiles da sauransu
to sai dai wani al'amari da ke ciwa gwamnatocin jihohi tuwa a ƙwarya shine yadda gwamnatin tarayya take maida su saniyar ware wajen haƙowa da amfana da albarkatun ƙasa wanda suke zargin baya ma samun kulawar da ta kamata
kwanan nan mai girma gwamnatin jihar Sokoto right honorable Aminu Zir Tambole ya gayyato a minister na ma'adinai da shi da ainihin karamin minister suka zo suka gabatar da hanyoyi ko kuma aka yi bita na hanyoyin da gwamnatin jihohi gwamnatocin jihohi za su amfana ko za su shigo cikin wannan shiri ka cokam wanda wannan taro ya hada da ainihin jihohi 36 kuma an nuna ma jihohi yadda za a kafa kamfanoni waɗanda za su iya ainihin za su zo karkashin gwamnatocin jiha waɗanda za a yi amfani da su ta hanyar karɓar lasin
wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya take kudurin inganta hanyoyin samun kuɗin shiga da bunƙasa sha'anin tattalin arziki domin kaucewa dogaro ka cokam akan sha'anin man fetur wanda darajarsa ta faɗi warwas a kasuwannin duniya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya
Toke shi ka Murtala. Yan jima a shirin mu na karfe 8 a yau zamu sake koma Niger da magaram mu ji ra'ayoyin wasu in Niger game da kamun Sambisa da sojojin Najeriya suka yi sannan kuma akwai wani rahoto kan wata babbar sabuwar kasuwa da aka bude a kudancin Najeriya da zamu kawo muku rahoto akai muna fata za a kasance tare da mu. Donzu sai rahoto na musamman game da ra'ayoyin wasu masana kan yunkurin da shugabannin kasashen Afirka ta Yamma suka ce za su yi na su shiga Gambia su cire shugabanta ne yanzu wato Yahaya Jammeh idan har bai sauka ba daga kan kujerarsa ta mulki a ran 19 ga watan Janairu.
Ko a washe garin bayyanar sakamakon da yace dan takarar ƴan adawa Adamu Barrow ne ya lashe zaben kasar Gambia, shugaban kasar Niger ya aike masa da sakon taya murna. Abin da ke nufin gwamnatin Niger bata lamunci watsin da shugaba mai barin gado Yaya Jame yayi da wannan sakamako ba, wanda har ya sa kungiyar ECOWAS shirye-shiryen kawar da shi daga karaga bayan shudewar wa'adinsa a ranar 19 ga watan 1 na sabuwar shekara ta hanyar amfani da karfin soja. Matakin da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Al-Kasim Abdulrahman yace yana da hatsari sosai.
Hanya mahi a ala ita ce ta sasantawa. Abin da kamata a sani ko a tuna shine cewa amincewa da shi shugaban kasa yayi ya kai kara kotu kuma ya kai shine abubuwan da za su taimakawa wajen warware matsalar da ake ciki.
Kasar Senegal ita ce kasa ɗaya tilo da ke makwabtaka da kasar Gambia, saboda haka Abdu Alhashi Idi, wani mai rajin kare demokradiyya, ke ganin amfani da karfin soja wajen korar Yaya Jame daga karaga zai iya haddasa mutuwar kasko, domin akwai yiwuwar hakan ya farfado da ayyukan kungiyar 'yan tawayen Casamance a kasar Senegal.
Ka aje gauga nan ta ahinawa, ka aje a watartara kasar Gambia kamar da aka tattara Libya. Shi dai hakika ne, dai da ƙarfi aka yi ita kanta kasar Senegal ba ta ji daɗin abin ba, tunda dai tana da 'yan ta'adda rebel wanda kamar shi ne yake goya musu baya. Kenan lalata kasar ta shi, kuma Senegal kanta ba ta ga hasken abin.
Ko baya ga haka, amfani da karfin soja wajen neman warware rikicin Gambia a wannan lokaci da kasashen sai da yawo ke fama da matsin tattalin arziki na iya zama abin da 'yan magana ke cewa allura za ta tono garma a fannin tsaron waɗannan ƙasashe.
In ka ɗauki ƙasashe kamar Najeriya, banda matsalolin da take fama da su na rashin tattalin arziki, kariyar shi da matsaloli na tsaro na cikin gida, ka ɗauki ƙasa kamar irin su Jamhuriyar Niger wadda take fama da matsalolin kuɗi, inda gwamnati ba ta iya biyan basu shikanta tsakaninta da 'yan kasuwa, ko ba shikanta da tsakaninta da wasu ma'aikata musamman na mushannin makarantu, irin su Burkina Faso da ke fama da matsalolin tsaro, irin su Cote d'Ivoire da yanzu ne suke falfadawa. Ba ni tsammanin wannan kasashen suna da cikakken shiri na zuwa su fada ma wannan kasar, wadda hakullin cikin shekarun nan 22 na jagorantar shi Yaya Jame tanadin yaki ne ya rika yi.
An baya ga kasar Senegal da ta bayyana aniyarta a fili ta bada gudunmuwar soja a rundunar da za a dora wa nauyin tsige Yaya Jame daga shugabancin Gambia. Kawo yau ba wata kasar da a fili ta nuna shirin bada nata kason askarawa a hukunce. A binciken da na gudanar domin sanin matsayin Niger akan wannan batu, ban samu wani cikakken bayanin da ke nuna wannan aniya ko akasinta ba. A ɗauka daga ofishin kakakin gwamnati zuwa ma'aikatar harkokin waje, inda aka ce da ni minista ya tafi hutu, sai kuma ma'aikatar tsaro, inda aka bayyana min cewa minista na shirye-shiryen zuwa Bulaguro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Sule, sun da kokari. To yanzu sai shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Shirin wani irin hasashe masana suke yi wa sabuwar shekara? Masu aure, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Nan da kwanaki uku ga mai rai, za mu yi marhabin lale ga sabuwar shekara ta 2017. Wani irin hasashe masana kimiyyar siyasa da masu ilimin taurare suke yi wa sabuwar shekara? Wannan karon ma mun gayyato Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano da kuma Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilimin taurari. Da farko ga Dr. Dukawa.
Shekara mai shigowa ta 2017 akwai fatan za ta fi inganci da samun sauki akan wato shekara mai fita ta 2016.
Me yasa ka faɗi haka?
Saboda wasu abubuwan da suka auku a shekara mai ƙarewa ba lallai su sake aukuwa ba a shekara mai shigowa. Alal misali, wato kai kawo da wato fadita shi da aka yi tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa game da kasafin kuɗi wanda har ya haifar da jinkirin aiwatar da kasafin kuɗi, wanda kuma idan ba gwamnati ce ta kashe kuɗi ba, dole ana shan wahala a ƙasashe masu tasowa. To muna fatan irin wannan ba za ta auku ba a shekara mai zuwa, domin ko ba komai yan majalisa sun daɗa sanin yadda aiki yake, sabbin cikinsu sun daɗa gogewa, sannan kuma wani ƙoƙari da suka yi da yan majalisa da ma ma'aikatan gwamnati na su yi cushe a cikin kasafin kuɗi. To abin da ya haifar na ga gargaɗi ne da cewar ba za su sake yin irin wannan ba. Haka kuma daga cikin abin da ya janyo wahala, akwai magana faduwar farashin man fetur, wanda muna fatan shekara mai zuwa haka ba za ta auku ba. Hasali ma fatan ake yi darajar man fetur din ta ƙaru. Sannan akwai rikicin wato 'yan tada ƙayar baya na Niger Delta, wanda muke fatan gwamnati ta samu kan rikicin ta warware shi ita kanta gwamnati. Wasu abubuwa da ta yi kamar na kyale darajar naira ta kare, wasu janye tallafin man fetur da ta yi, ba ma fatan za ta sake yi. Waɗanda duk waɗannan abubuwan sun taimaka abinda aka yi a baya, wahalar da aka shiga a 2016.
Masana tattalin arziki kamar mai martaba Sarkin Kano suna daga cikin masu cewa tilas a janye waɗannan tallafin.
To, an gwada shawarar ta su, kuma su ma yanzu sun ga abin da ta haifar. Don haka akwai fatan gwamnati ba za ta sake yin irin wannan al'amarin ba. Sannan kuma yaki da rashawa da cin hanci da ake yi, akwai fatan zai daɗe kankama sosai, musamman sabuwar shawarar da gwamnati ta kawo na ba da tukuicin wanda zai ke fallasa wata rashawa ko cin hanci da ya gani.
Dr. Duka, ta fuskar siyasa, ya kuke kallon al'amuran siyasa duk da cewa babu zaɓe, tafi kai tsaye, shiga da fita jam'iyyun siyasa da kuma ƙwarewar siyasa da sauransu, ya kuke kallon wannan al'amari?
To, akwai ta bakin wani tsohon ɗan siyasa, akwai al'amarin yana nema ya zama cakulet, saboda akwai tabarbarewa a cikin al'amura. Wannan ne karo na farko da za ka ga jam'iyya mai gwamnati ba ta tsira daga rikicin cikin gida ba, jam'iyyar hamayya ba ta tsira daga rikicin cikin gida ba. Wannan al'amarin da suka kasa daidaitawa a junansu 'yan siyasa yana tabarbara harkokin siyasa, kuma zai iya janwo rugujewar jam'iyyu, kuma yawan samar da jam'iyyu da yawan shige da fice tsakanin jam'iyyu zai da cutar da harkar jam'iyya. Kuma inda za a yi sa'a wato zartar da hukuncin yin independa 'yan takara na independa, to da za su daɗa gane kuskurensu game da yadda suke tafi da jam'iyyun nan. Mutane za su iya barin jam'iyya da gaske su komawa 'yan takara 'yan independa. Da haka sai sun miƙe ƙwarai 'yan siyasa sun gyara siyasar cikin gida kafin wato jam'iyyu su zauna lafiya, sannan kuma demokradiyyar ta inganta.
Shi kuma Malam Dallaji Abdullahi, masanin ilimin taurari, ga irin yadda ya hango sabuwar shekarar musamman ga 'yan Najeriya.
Yo, abin da nake so na faɗa shi ne kamar na nemi bayani cewar akwai wani albishir da mutanen Najeriya za su ji daɗi a wannan shekara. To, abin da yake nuna ita ce akwai, ta nuna abu biyu. Na farko, albishir da harka ta kasuwanci za ta samu ci gaba, za a samu ɗan kuɗaɗe haka harkar kasuwanci da tafiye-tafiye. Na uku kuma akwai, na biyu kai akwai kuma maganar abin da ya shafi harkar noma, ruwa, in Allah ya yarda za a samu ruwa da za a samu amfani mai kyau a cikin shekara mai zuwa. To, waɗannan su ne abubuwan da nake ganin mutanenmu su dage, in Allah ya yarda ana ganin za a samu alkhairi da cigaban arziki a cikin abubuwa da aka sa a gaba. Mutane su hakura da dogaro da gwamnati. Idan suka yi wannan ga abubuwa nan na arziki na Ubangiji ya nuna mutane su dage a kasuwanci a noma, gashi binciken yayi kyau a haka, za a samu noma a damuna mai albarka da iznin Allah. Kuma ya nuna kasuwa ma za ta canza, za ta yi kyau. Saboda haka ake ganin insha Allah za a samu alheri.
To ya harkar dala, harkar canji.
Yau ai ya le sabo mun yi bincike akan harkar da ta shafi dala. Akwai wani tawaro muna ce masa dariki, muna ce masa kuma kansa.
Na'am.
Yana da harafin ainun.
Na'am.
To ya zauna a gidansa.
To.
To ina ganin dai abu daya a nan. Abin da ya shafi harkar dala da canji na kuɗi, kamar shi directly shugaban kasa zai sa ido akan abin, za a iya samu wani sauki a game da abin da ake ciki a halin a yanzu.
Amma wannan takurwa ta matsalar rayuwa babu sassaucinta a wannan sabon shekara.
Eh to, ko da za a sami sassaucin, saboda abin da yake nunawa za a ci gaba da rashin kuɗi ne. Domin har yanzu akwai abin da yake nunawa gashi a Baitul Mali na gwamnati gaskiya babu kuɗi. Irin kuɗin da mutane suke ganin kamar za a samu muwalati ba za a samu ba, domin a Baitul Mali na gwamnati mun sami harafi na ainun. Shi kuma ainun in ya zo gidan gwamnati, Baitul Mali na gwamnati, to yana da cewar babu kuɗi. Ko da mutum ne aka yi masa bincike mu irin wannan, maka irin wannan, to muna ganin za a samu rashin kuɗi. Abubuwan ne da za su fi samun kuɗi mutane su fi gani a ƙasa shi ne abin da ya shafi harkar gine-gine da hanyoyi. To wannan ya nuna cewa dai mutane za su gani a ƙasa. Amma abu da ya shafi na harkar rayuwa, to sai dai a kara addu'a.
To wannan Najeriya ce kadai ko kuma dai ya shafi ƙasashen duniya ko kuma mu ce Afirka musamman? Misali, za ka ji wannan kuka na matsuwar rayuwa, za ka ji ta a Niger, za ka ji ta a Ghana, da dai kuma wasu kasashen Afirka nan da can, waɗanda wasu ma sun jima suna fama da wannan al'amari. Shin wannan su ma za a ci gaba da haka ne ko kuma dai su za su samu ɗan sassauci?
Wato abin da ke nuna su kamar su sauran kasashe na duniya ma da duk sauran kasashe da suke fama da matsaloli na tattalin arzikin ƙasa da kuma wanda suke da kuɗaɗen ma a gasa a ƙasa, su ba za su gamu da matsalar rashin kuɗi ba. Za su ɗan samu kuɗaɗen su suna da su aji, amma za su gamu da matsaloli ne abin da ya shafi harkar gingimu na mulki. Shugabanninsu za su dinka fatawa musifu daban-daban-daban-daban, wanda wannan shi zai kawo kuma samun rashin kwanciyar hankali, domin gashi mun sami harafin nunun ya zo gidan dalun, shi kuma harafin Capricorn ne dama, kuma muna ce masa iskafi a ramli, to gashi ya tafi yawa Bali. To wannan shi ke nuna cewar masu mulkin wasu da yawa za su ban mulkin ma dai.
Masu haro, abinda ya sauwa kenan cikin shirin a wannan mako, sai kuma mai zuwa da yardarsa za mu dora. Kamin na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Malam Ɗanladi Abdullahi na unguwar Jambulo Kano da Chubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kuma dala, yanzu kuma sai labaran mu a takaice.
Kamar yadda aka yi hasashe, shekara ta 2016 ta sa tattalin arzikin kasashen Afirka ɗanɗanawa. Giggan kasashe Najeriya da Afirka ta Kudu sun yi fama da matsalar komada tattalin arziki, yayin da su ma wasu kasashe suka ɗanɗana a saboda faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya.
To ma da lato jama'a, da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai an jima da karfe 8 muna fatar da muku da wani sabon shirye a madadin Jummai da dukkan ma'aikatan sashen Hausa. Ali Mustafa Sakwato ne ke muku bankwana, sai an jima.